rien. Si c'est vrai, oui.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Nigeria.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-0-1-2-4. To bari mu shiga cikin shirin.
Masu sauraro, dama Hausawa kan ce laifin daɗi ƙarewa. A yau za mu kawo muku labarinmu na ƙarshe a wannan zangon na True Crime Niger.
Kamar yadda kuka sani, kamfanin Triple E Media Productions murucin kan dutse ne ba mu fito ba sai da muka shirya. Don haka, ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin muna nan muna shirye-shiryen dawo muku da daddaɗin shirin naku a zango na biyu.
Sunana Dr. Rahmat Muhammad, wacce ta ƙirƙiri wannan shirin, kuma ina da wata alfarma da zan nema a wurinku. Idan har kuna jin daɗin wannan shirin, kuma kuna kasancewa cikin nishaɗi lokacin da kuke sauraro, ku ba mu taurari biyar a shafukan tsokaci na Apple Podcasts, Google Podcasts, kai da ma dai kowane app da kuke amfani da shi domin sauraron shirye-shiryenmu. Idan a YouTube kuke sauraro, ku danna ƙararrawa bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Kuma domin ci gaba da amfana da irin abubuwan da muke tattaunawa, ku sanar da 'yan uwanku da abokan arziki su ma domin amfaninsu. Yin hakan yana daga cikin kulawa. Madalla.
To Rahmat, kamar dai yadda muka saba, a yau ma ke za mu baiwa labarinmu na wannan makon. Rahmat, barkanki da kasancewa tare da mu a wannan shirin na True Crime Niger.
Nagode gwangwazo. Masu sauraronmu, ina yin muku barka da kasancewa tare da mu a wannan makon na shirin nan naku mai taken True Crime Niger. Da fatan za mu kasance cikin lumana da salama.
A wannan makon za mu kawo muku labarin yadda jerin kashe-kashe a wani birni ya jefa mutanen garin cikin rudani da halin kakana kai.
A wani talatainin dare, cikin wani otel da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers, a cikin watan Satumba 2019, Benita Etim, wata karuwa mai shekaru 23, ta haɗu da wani mutum awanni kaɗan da suka shuɗe.
Komai ya tafi lafiya simil. Mutumin ya yi mata alƙawarin biyan ta maƙudan kuɗi. Bayan biyan kuɗin ɗakin hotel ɗin da ya yi, jin kaɗan da kasancewarsu tare cikin ɗakin, sai bacci ya yi awon gaba da su gaba ɗaya.
A cikin baccin ne ta ji wani hannu na bugar kafaɗarta domin tayar da ita daga baccin. Cikin magagi tana yunƙurin buɗe idanuwanta, amma idanuwan nata sun yi nauyi sosai. Ta daure dai ta buɗe idanun nata. Abin da ta gani shi ya sa idanun nata buɗewa cikin sauri.
Mutumin da ta kwana da shi ne a tsaye a kanta, yana riƙe da wuƙa a daidai saitin wuyanta.
Turƙa shi, wannan shi ne yaro bari murna karenka ya kama zaki. Ita tana tunanin ta yi babban kamun da za ta samu maƙudan kuɗi. Ashe al'amarin ba haka yake ba.
A gaggauce ta buɗe baki, ta kwarma wani uban ihu, amma ina. Ƙarar talabijin ɗin da ke cikin ɗakin ta shanye ƙarar ihun nata.
Tabɗi jan, wannan shi ne ihu bayan hari.
Da Benita ta ga ba sarki sai Allah, sai ta fara fafutukar kuɓucewa da ƙarfin tsiya. Amma mutumin ya yi mata barazana da cewa idan dai har ba ta rufe bakinta ruf ba ta yi shuru, zai burma mata wuƙar ya aika ta bar zaho.
Yana riƙe da wuƙar a hannu ɗaya, sai ya sa ɗayan hannun ya jawo zanin gadan ya kekketa shi sannan ya sarrafa kyallayen ya mayar da su kamar igiya
sandar dukan gurgu yana kallo ake sarota
kwarai kuwa Ramat domin mutumin nan ya tilasta Benita tasowa daga kan gado ya sa ta ta zauna a wata kujera sannan ya yi amfani da wannan kyallen ya daure hannayenta da kafafunta a cikin kujerar
ha'a kuma dai ga mari ga tsinka jaka ga wuka ga barazanar kisa ga kuma daure kai abin yayi yawa
wai mutuwa ta je kasuwa Benita ba ta da tsimi ba ta da dabara gaba daya ta zama abin tausayi dan haka ta fara kuka cikin murya kasa-kasa tana roƙansa da ya dube ta da idan rahama kar ya kashe ta
amma shi mutumin ko a jikinsa wayan tsikar kakkausa ya miƙa hannu ya ƙara dauko wani kyallen ya cusa shi a cikin bakinta ya dauki wayarta sannan cikin wata tafiya ta takama kamar wanda baya san taka kasa ya fice daga cikin ɗakin
ficewarsa ke da wuya sai Benita ta fara kici-kici tana kokarin kubuta
wannan kokarin Benita tana yin sa ne da dukkan karfinta tayi amma duk a banza kamar ma dada tamke daurin take
tana wannan kiciniyar ne tayi nasara furzar da kyallen da ya cusa mata a cikin bakinta ta kuma kwalla wani ihu da ina tunanin tunda ta zo duniya ba na jin ta taba yin irinsa
barkan ku dai masu sauraro sunana Nasir S. Gwangwaso
ni kuma Rabi'a Hadija
kuma wannan labarin zai iya cetan rayuwarku a wata unguwar kuma wani dan sanda yana zauna a ofishinsa yana duba littafin da ake rubuta kararraki wato case file sai ya budo shafi mai dauke da hoton wata matashiyar budurwa mai suna Maureen Ehuru
an tsinci gawarta ne sati biyu da suka wuce a cikin daki a wani hotel ana hasashen cewa mutumin da ya kashe ta ba wani bane face saurayinta da ta ziyarci dakin hotel din da shi a ranar washe gari kuma aka tsinci gawarta
kuma shi saurayin da 'yan sanda ke zargi da aikata wannan laifin an neme shi sama da ƙasa an rasa ba shi ba alamunsa
dan sandan ya ajiye file din Maureen ya sake dauko wani da aka kawo a ranar shi ma dai jiya yau case din Jennifer Nwokocha ne wacce kawayenta suka tsinci gawarta a daki a wani hotel
ta biyu kenan
Daga bayanan da kawayen Jennifer suka bayar, su uku sun ziyarci Grand Venice Hotel, wanda dama wuri ne da suka saba ziyarta idan suna cikin nishadi. Amma wannan lokacin sun je ne domin su shakata bayan sun gama jarrabawarsu ta shiga jami'a.
A lokacin da suke rawa cikin nishadi, sai wani mutum ya shigo cikin wurin. Mutumin ya tsaya yayi nazarin ƴan matan na wani kankanin lokaci sannan yayi wa Jennifer inkiya da ta zo wurin da yake
cikin taku daidai Jennifer ta buru wurin da kawayenta suke ta nufi wurin da mutumin yake
a ci gaban bayanan da kawayenta suka bayar sun ce mutumin ya nemi da Jennifer ta kwana da shi ya biya ta 10,000 kuma Jennifer ta amince
kuda wajen kwadai akan mutu Kawayen sun yanke shawarar cewa da zarar gari ya waye za su haɗu da juna sannan su nufi gidajensu tare.
Da gari ya waye sai sauran suka haɗu amma Jennifer ba ta zo wurin ba.
Suka yi ta kiran lambar wayarta amma shiru ba ta amsa ba kuma ba ta kira su ba.
Don haka suka yanke shawarar kawai su je ɗakin da Jennifer ta kwana.
Sun kwankwasa fiye da sau shurin masaki amma ba a buɗe ƙofar ba.
Haka nan kuma ba su ji murya ta umarce su da su shiga ba.
Da suka gaji da kwankwasawa, sai ɗaya daga cikinsu ta murɗa hannun ƙofar ɗakin. Ga mamakinsu, sai ƙofar ta buɗe. Ba wata suka kunna kansu cikin ɗakin, suna rige-rige, amma kuma kowace ta shiga ciki sai ta ci burki.
Wato kina ji Ramat, ƙawarsu Jennifer suka gani a kwance a tsakiyar gadon da ke cikin ɗakin a mace.
To,
jami'in ya yi yunƙurin rufe littafin sai kuma kamar harbin kibiya wani tunani ya ɗarsu a zuciyarsa. Cikin hanzari ya kuma ɗauko fayil ɗin Maureen ya sake buɗewa.
Maureen ba ita bace matacciyar da ya buɗe fayil ɗinta na farko ba, wacce ake zargin cewa saurayinta ne ya kashe ta ko?
Kwarai, ita ce. Jami'in ya buɗe fayil ɗin Maureen domin ya tabbatar da abin da yake zargi.
Duk matan guda biyu an kashe su ta hanya iri ɗaya.
Sannan an samu gawarwakin ba kaya a jikinsu, kuma suna kwance a kan gado a ɗakin otel da wuyansu ɗaure da wani farin ƙyalle.
To, amma idan dai har ita Maureen saurayinta ne ya kashe ta, menene yiwuwar cewa shi saurayin ne dai ya haɗu da Jennifer ya kashe ta ita ma?
Shi ma jami'in a wannan lokacin abin da yake tunani kenan. Hasashen ya ba shi cewa ba yadda za a ce mutum ɗaya ne ya kashe su duka. Don haka ma ya rufe fayil ɗin ya ci gaba da nazarin wasu.
To, amma fa da wannan jami'in kai da duk makata fara rundunar 'yan sandan da ke birnin Port Harcourt ba su shirya ma abin da ya faru a gaba ba.
Jama'a masu sauraron labaranmu na Hausa, barkanmu da warhaka. A kanun labarinmu na ƙarfe 10 na daren yau, za ku ji cewa a jiya 'yan sanda suka samu wata gawa a wani otel a Port Harcourt. Wannan gawar da suka samu ta kasance ta hudu kenan da suka samu a ƙasa da wata ɗaya. Kuma duk a yanayi ɗaya aka same su, wato kwance a kan gado ba kaya a jikinsu.
Ranar 6 ga watan Satumba, an sake tsintar wata gawar a Every Guest House da ke unguwar Oyibo a Port Harcourt ɗin dai.
Bayan an ɗauki kwanaki ana bincike sai aka gano cewar wannan gawar da aka tsinta ta Linda Warifa ce.
An tsince ta a mace da hannayenta a ɗaure a bayanta da kuma farin ƙyalle a ɗaure a wuyanta.
Allah ga mu gare ka, bawan sarki ya rasa doki, gawa ta uku kenan fa.
Haka ne, to ƙara buɗe kunnuwanki ki sha labari Ramat. Bayan kwana uku, ranar 9 ga watan Satumba, 'yan sanda sun samu gawar wata matashiya 'yar shekara 20 mai suna Dorcas Francis.
An kai cigiyar Dorcas kwanaki kafin a samu gawarta a Imperial Hotel da ke unguwar Trans Amadi. Kuma kamar yadda aka samu gawarwakin waɗanda suka gabata, ita ma ba kaya a jikinta. Kuma hannayenta a ɗaure suke da farin ƙyalle.
Tashin hankali, ba a sa maka rana.
Ai, al'amarin bai ƙare a nan ba. Bayan kwana uku, BBC Pidgin ta ruwaito cewa an tsinci gawar wata mata a Lassus Steve Hotel da ke ƙaramar hukumar Omoka Ogba Ebema Ndoni. Bayan taƙaitaccen bincike, an gano cewar gawar wata mata ce mai suna Rose Samuels.
Mata biyar kenan fa. An kashe su duk a wata ɗaya? Wannan dole ne ya birkita ya kuma jirkita da dukkanin tunanin mutane. Wani irin tashin hankali ne wannan?
Sosai ma kuwa, mata biyar. Kuma a wannan lokacin dukkanin birnin Port Harcourt sun shiga cikin ruɗanin da ba zai misaltu ba. Kowa yana tsoron wa zai kasance gawa ta gaba.
Sun matsa wa jami'an tsaro lallai-lallai su nemo wanda ko waɗanda suke aikata wannan ta'asar. Sun faɗa wa jami'an cewa dole su hanzarta kama mai aikata wannan kashe-kashen kafin a sake tsintar wata gawar.
Menene yiwa cewa waɗannan kashe-kashen suna da alaƙa da masafa?
Jami'an tsaro ba su yi tunanin akwai wata alaƙa ba. Domin kuwa a yawancin lokutan da masafa suke yin kisa, za ki tarar cewa sun ɗauki wani sashe daga jikin mutumin. Amma shi wannan kawai kashe mata yake yi ya ƙara gaba ba tare da ya ɗauki komai daga jikinsu ba.
Yayin da jami'an tsaro suke ƙoƙarin fahimtar waɗannan kashe-kashen, su ma suna yunƙurin gano hanyoyin da za su bi domin su kawo ƙarshen wannan al'amarin. Sai kuma aka tsinci gawar Bridget Onoha.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shida kenan fa. Wannan wani irin sarƙaƙƙen al'amari ne mai cike da cakwakiya haka? wannan ko aiko shi aka yi ya dauki rai iyakar abin da zai yi kenan
daga bayanan da muka samu a jaridar Port City News Bridget ta sauka a Pacific Hotel kuma ba ita kadai ta je ba
ta je tare da wani mutum mai suna Mr. Benedict sai dai amma washe gari bayan an samu gawarta Mr. Benedict ya riga ya cika wandansa da iska domin ba shi ba alaman sa
to kenan Mr. Benedict shine wanda yake yin waɗannan kashe-kashe
daga dai binciken da ƴan sanda suka dauki kwanaki suna yi sun gano cewa wannan sunan da mutumin yayi amfani da shi sunan ƙarya ne
ai dama na san Arana ban yi mamaki ba da suka gano cewa ba sunan sa ne na ainihi ba
haka ne kuma dama banda abin su ba yadda za a yi mai laifi ya je wurin domin aikata laifi kuma yayi amfani da sunan sa na ainihi kuma ba mamaki ma'aikatan hotel din ba su nemi ya ba su katin shaida ba
wannan haka yake Ramat amma fa bayan shudewar waɗansu kwanaki ƴan sanda sun yi kame
alhamdulillah sun kama shi shi wannan da yake amfani da sunan Benedict din
a'a karki azarbabi tabbas dai sun yi kame amma ba shi suka kama ba ita suka kama
abinda gwangwaza yake nufi a nan shine ba namiji suka kama ba Ramat mace suka kama
to ni ban gane ba wai ayin gabas ta kare
nimi thank god ita ce wacce ɗan sanda suka kama ita ce manajar hotel din a lokacin ɗan sanda sun kama ta ne saboda an samu gawar patience hamu a kwandon zubar da sharar da ke hotel dinta
gawar mace ta bakwai kenan fa a cikin kwandon zubar da shara a hotel din taya me ya kai gawa nan
a wannan lokacin su kansu jami'an tsaro ba su da masaniya kawai dai abin da suke da yaƙini a kai shine wannan manajar ita ta kashe wannan matar sannan ta yadda gawar ta a wurin ba su da masaniyar ta ya akai ta aikata laifin ko kuma idan akwai wanda ya taimaka mata ta aikata laifin ko kuma dalilin ta ma na aikata haka
bayanin da suka bayar a lokacin kawai shine a hasashen su ta yi amfani da ledar da ake zubar da shara ta nade gawar sannan kuma ta jefa gawar a cikin kwandon sharar
bayan an kama ta mafi yawanci daga cikin mutane sun yadda da cewa shikenan tashin hankalin su ya zo karshe sun yadda kwallon mangwaro sun huta da guda an kame wannan mai kisan gillar da ya gundiri mutanen fatakwal
to amma fa da sauraron rana aka ba domin a lokacin da jami'an tsaro suke yi wa nini tambayoyi a can unguwar Winfi an sake samun gawar Antonia Ibbe kuma
jama'a masu sauraron labaranmu na Hausa barkanmu da warhaka A kan labaranmu na karfe 9 na daren yau za ku ji cewa a jiya ne aka sake tsintar wata gawar a wani hotel a Port Harcourt. Wannan gawar ta kasance gawa ta 8 kenan da aka tsinta. A wani ɗan takaitaccen bayani da kwamishina ɗan sanda jihar Yarbawa manema labarai ya shawarci ƴan mata su guji karuwanci.
Kwamishina ɗan sanda na jihar ya fito ya bayar da sanarwa ta musamman. Ya shawarci ƴan mata cewa su daina fitowa yawon tazubar.
Ku ji wannan bahagon zance kuma. Yana nufin cewa kenan duk matan nan da suka rasa ransu karuwai ne?
Eh to. Duk da dai bai fito ya faɗi hakan da manyan bakake ba, amma dai allura ta tono gama.
Daga abin da BBC ta rawaito, Commissioner ƴan sandan ya furta cewa Ina ba wa mata shawara kar su danganci aikata karuwanci domin ba ta hakan ne kadai za su fita daga kangin talauci ba babu wani addini ko al'ada da ta goyi bayan aikata karuwanci ban ma san menene dalilin da zai sa mutane su yarda su irin wannan mu'amalar da waɗanda ba su sani ba
cikin wani kankanin lokaci bayan yayi wannan furucin sai kaso 75 na kungiyoyin mata a jihar Rivers waɗanda suka hada da Federation of Women Lawyers Rotary Club da National Association of Women Journalists suka fito titunan jihar domin yin zanga-zanga
suna ta farke da alluna da takardu da aka rubuta a kare rayuwar mata da kuma a daina yi musu kisan gilla.
Waɗansu kuma daga cikin matan na rike da a mutunta mata, a daina kashe mata, da kuma mata suna da damar da za su rayu.
A lokacin da matan suka iso daidai gidan gwamnatin jihar, sai suka nemi cewa lallai lallai sai kwamishinan 'yan sanda ya yi furucin tuba, saboda ya yi katsalandan a bayanansa na jan kunni da ya danganta matan da aka yi wa kisan gilla da kalmar karuwai.
Sakataren gwamnatin jihar ya yi undun bala ya fito domin ya tarbi waɗannan gungun matan. Ya fara jawabinsa da cewa ba shi da tabbacin cewa kwamishina ko wani jami'in 'yan sanda ya furta hakan, amma duk da haka yana mai ba su haƙuri game da lamarin.
Ya kuma daɗa jaddada musu cewa ya kamata kowa ya yi daɗa taka tsantsan, kuma su ƙara kula, sannan kuma iyaye su sa ido sosai akan 'ya'yansu mata da kuma irin abokan da suke da su.
Bayan kura ta lafa game da wannan furucin da kwamishinan ya yi, sai kwamishinan ya umarci duk wani otal na jihar da su sanya kyamarar CCTV a wuraren tarbar baki da wasu keɓaɓɓen wurare a cikin otal ɗin domin ganin duk baƙin da ke shigowa.
Ya kuma umarce su da su tabbata sun karɓi cikakku kuma gamsassun bayanai a wurin duk wani wanda ya ziyarci otal ɗin. Daga ƙarshe kuma ya furta musu cewa duk otal ɗin da ya kuskure wa wannan umarnin, to lallai za a rufe shi.
Haba, yanzu na ji bayani. Don Allah ku tabbatar min da abin da kunnuwana suke son ji. Ku faɗa min cewa wannan matakin da aka ɗauka ya kawo mafita.
Me kike ci na baka na zuba? Sannu-sannu, ai ba ta hana zuwa Ramat.
Haka ne, sai dai a daɗe ba a je ba.
To a wani otal daban kuma a cikin jihar, wata ma'aikaciyar otal ɗin tana aikace-aikacenta, sai ta ji wani ƙara kamar ihu.
Da ta kasa kunne sosai, sai ta ji ba kamar bane. Tabbas ihu ne take ji, kuma idan kunnuwanta ba ƙarya suke yi mata ba, ihun mace take ji, kuma ihun na fitowa daga ɗaya daga cikin ɗakunan otal ɗin ne.
A guje ta nufi bakin ƙofar ɗakin, ta ciro nata muƙullin da ma'aikata ke riƙewa ta buɗe ƙofar.
Buɗe ƙofar ke da wuya, sai ta tarar da wata matashiyar budurwa tana zaune akan kujera a tsakiyar ɗakin, hannunta da ƙafafunta ɗaure a jikin kujerar.
Wannan matar ba wata ba ce, Benita Etimchi.
Benita? Benita wacce kuka ambaci sunanta daga farko? Wayyo, daɗi kashe ni. Ta rayu, bai kashe ta ba. Wannan ba ƙaramar sa'a ta yi ba.
Benita ce dai, Ramat. Allah ya yi da sauran numfashinta a gaba. Nan da nan ma'aikaciyar otal ɗin ta kira 'yan sanda.
Ba tare da jimawa ba 'yan sanda suka iso, kuma suka tafi da Benita domin ta amsa musu waɗansu tambayoyi. Bayan gama amsa tambayoyin ne, suka sallame ta, amma kuma suka umarce ta da kar ta bar gari domin ita ce shaidar da za ta zame musu jagaba wurin kamo wanda ya sace ta.
Kin tuna mun furta cewa akwai dokoki da kwamishinan 'yan sanda ya sa wa masu otal ko?
Ya umarci kowane otal ya sa kyamarar CCTV domin samun damar ganin shige da ficen baki.
Haka, to wannan otal ɗin sun sa wannan kyamarar, don haka suka ba wa 'yan sanda kofin bidiyon wannan ranar, kuma 'yan sanda sun gano wanda ya shiga otal ɗin tare da Benita, sunansa Gracious David West.
Gracious David West yana da shekaru 39 a lokacin da 'yan sanda suka kama shi. Baƙi ne mai matsakaicin tsayi. Daga rahoton BBC, an haifi Gracious ne a garin Buguma da ke jihar Rivers. 'Yan sanda sun furta cewa Gracious memba ne na ƙungiyar Greenlanders, wacce aka fi sani da Daybomb, wasu 'yan ƙungiya masu kamanceceniya da 'yan daba kenan.
A lokacin da 'yan sanda suka samu kamanninsa daga wannan bidiyon, sai suka fara fafutukan nemansa ruwa a Jallo.
A ranar 19 ga watan Satumba 2019, 'yan sanda suka yi nasarar damƙe shi.
Dama ƙarshen tika-tiki tik, ta yaya suka gano wurin da yake har suka kamo shi?
Sun kamo shi a cikin wata mota da za ta je Uyo, babban birnin jihar Edo. Uyo nisan minti 45 ne daga Port Harcourt.
Gudwa ya yi niyyar yi kenan?
Kwarai kuwa, jaridar Premium Times ta ba da rahoton cewa A lokacin da ƴan sanda suka damke shi, Gracious ya furta cewa mata bakwai ya kashe.
Amma BBC ta sanar cewa an tuhume shi ne da kashe mata tara. A cewar su ma, ana tunanin shi ya aikata kisan gillan da ya faru a waɗansu jihohi da suka hada da Imo, Edo, Oyo da Lagos.
Duk shi kadai, ta yaya samu dama aikata wannan ta'asar?
A jawabin da ya gabatar ga 'yan jarida, Gracious ya furta cewa yana ɗaukar mata daban-daban daga wuraren shaye-shaye da kulab-kulab. Daga nan zai kai su hotel, ya biya ɗaki ya kwana da su sannan ya tashe su a tsakiyar dare ya kashe su.
A ci gaban bayanansa, ya furta cewa yana tashinsu ne ta hanyar ɗora musu wuka a saitin wuyansu domin ya hana su yin ihu. A wannan lokacin su kuma za su fara roƙarsa akan kar ya kashe su. Suna cikin roƙarsa ne sai ya tambaye su pin ɗin ATM ɗinsu. Daga nan sai ya sarrafa abin sa filo, wato filo case, ya mayar da shi kamar igiya, sannan ya shaƙe musu wuya su yi ta shure-shure har su daina numfashi.
Aha, wannan ya yi ƙarin haske game da farin ƙyallan da aka gani a wuyan Jennifer da waɗansu matan.
Sannan kuma ya ce bayan ya kashe su yana kwashe duk kuɗaɗen jikinsu idan da akwai. Idan kuma babu sai ya je ATM ya yi amfani da pin ɗinsu ya cire kuɗaɗen, bayan haka kuma ya sayar da wayoyinsu.
To amma menene fa'idar abubuwan da ya yi? Kawai don ya yi masu fashi?
A'a, daga abin da ya faɗa wa 'yan jarida da 'yan sanda dai, ya ce shi yana samun wata biyan bukata idan ya aikata kisan gilla. Don haka ne ma tun daga watan Yuni har zuwa Satumba, lokacin da aka kama shi, yake yawan zagaye gari a cikin motarsa domin samun matan da zai kashe.
Wannan anya ba shi da taɓin hankali kuwa? Ya zama wa al'umma annoba.
Ni ma dai na yi wannan tunanin, kuma mutane da dama sun aminta da cewa gaskiya taɓaɓɓe ne. Saboda har a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida, waɗanda suke wurin sun furtace babu alamun nadama a tare da shi.
Ko misƙala zaratin, babu wata alama ta neman yafiya?
Ina, daga rahoton BBC ma cewa suka yi, ɗan jaridan da ya ido biyu da shi ya fasalta shi da wanda ɗabi'unsa ba su yi daidai da na sauran mutane ba.
To, ita kuma wannan matar da suka kama fa, wacce ta jefar da gawar patient samo a shara, an sake ta?
Nini ba. Kotu ta sake ta, ta kuma wanke ta daga zargi, saboda rashin ƙwararan hujjoji da za su sa a yarda tana da alaƙa da gawar.
BBC Pidgin sun rawaito cewa ita Nini ta ga gawar matar a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan, kuma ta yi yunƙurin ɓoye al'amarin, wanda hakan ya kasance ba abu da mutum mai nutsuwa da hankali ya kamata a ce ya aikata ba.
To shi ne daidai, amma tunda ta san haka, me yasa ta aikata?
A cewar ta, abubuwa da yawa suna faruwa a lokacin, babu kasuwa da yawa a Fatakwal. Duk waɗannan otal-otal ɗin da aka tsinci gawarwakin, duk an rufe su saboda bincike.
Kuma bayan haka ma mutane sun canfa wurin, don haka ko da an buɗe ma ba zuwa za su yi ba saboda suna tsoron wurin. Ba mamaki Nimi na ƙoƙarin ta kare otal ɗin ne daga rufewa.
To, watakila, amma ta tsallake rijiya da baya. Shi Gracious me ya faru da shi?
An tsara gurfanar da Gracious a gaban kotu a ranar 20 ga watan Oktoba 2019. Wato yadda sha'anin yake shi ne, mai shari'a zai zayyana wa mutumin da ake zargi laifukan da ake tuhumarsa da su. Mutum zai iya amsa laifin da ake tuhumarsa ko kuma ya ce bai aikata hakan ba.
Amma abin da ya ba wa kowa mamaki shi ne, lokacin da aka zo da Gracious kotu domin amsa ko musa tuhumar, lauyansa bai zo kotun ba, babu shi babu alamunsa.
Ban gane ba, tsotsayin tauna maye ya ci jariri. To idan babu lauyan, ba za a gurfanar da shi ba?
Gaskiya dai, a ka'ida duk lokacin da za a gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotu, ana buƙatar lauyansa ya kasance tare da shi. Kuma hukuma ta ba wa Gracious lauyan da zai kare shi. To amma yayin da ranar zaman kotun ta zo, sai aka neme shi aka rasa.
Kuna nufin lauyan ya arce?
Gaskiya dai kenan. ina tunanin cewa hakan na da nasaba da ganin irin girma da kuma munin laifin da ya aikata wanda hakan ya sa lauyoyi da dama suke tsoron bashi kariya a kotu.
Ganin cewa babu lawyer gracious a kotun sai mai shari'a ya dage zaman kotun har zuwa washe gari sannan ya bada umarnin a samu wani lawyer da zai wakilce shi.
Gracious ya amsa laifuka guda tara da aka tuhume shi da su. Amma fa abin mamakin anan shine ya ke kasa-kasa ya ki amincewa da cewa ya sace kuma yayi yunkurin kashe Benita.
Turka shi kakan tsaran kaka bai amsa ba
hakika a cewar sa shi fa bai niyyar kashe Benita ba ya ma tsara cewa bayan wani lokaci sai sake ta tayi tafiyar ta
ba cinya ba kafar baya. Mutumin da yayi ikirarin cewa idan bai yi kisa ba duniya ba ta yi masa dadi.
Gane min hanya dai Ramat. Jaridar Daily Post ta ruwaito cewa bayan an karanto masa laifukan da ake tuhumarsa da su kuma kotu ta shigar da amsoshin da ya bayar sai mai shari'a Adolphus Enevely ya dage zaman shari'ar sannan ya bada umarnin a ci gaba da tsire Gracious a gidan gyaran hali.
Lokacin da ake zaman shari'ar, kotu ta yi amfani da jawabin da Gracious ya bayar a wurin 'yan sanda wato statement ɗinsa da kuma bidiyon CCTV da aka samu daga wurin hotel ɗin a matsayin hujjar da ta nuna cewa Gracious ne ya aikata laifin.
Daga rahoton da muka samu a jaridar Guardian, an nemi da Benita ta bayar da shaida amma bata amsa sammacin ba, wato bata halarci zaman kotun ba.
Duk da wai Hausawa kan ce ciki da gaskiya. Wuka bata huda shi amma dai gaskiya ko ni ce ba zan je ba to amma abin tambaya anan shine ina ta je
an neme ta ne kawai an rasa babu ita babu dalilin ta ta tattare yana ta ta kara gaba ta bar jahar ma gaba daya
to saboda me
Allah masani. Jaridar Guardian ta ruwaito cewa babu wanda yazo ya bada shaida don kare Gracious hakanan ma mamata
kai hada mankarin wayanda suka mutu babban magana
an ce da maka sau bawa babu wanda yazo a madadin mamatan har rantsuwa dai wani mahaifi guda daya yazo ranar farko amma daga nan babu wanda ya ƙara zuwa
to amma dai wannan abin takeici ne sai ka ce idan sun ba da shaida Gracious zai bi su suma ya sheke su
na san da haka amma a watan Oktoba 2020 ne mai shari'a Adolphus Enevely ya yanke wa Gracious hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kisan gilla da ya aikatawa waɗannan matan
Maureen Ewuru, Jennifer Nwokocha, Blessing Efiong, Linda Warifa Samuel, Dorcas Francis,
Kelechi Bridget Onuha, Ross Samuels, Antonia Ive sannan da kuma yunkurin kisan Benita Etim.
Na ji dadi mutuka saboda umarnin da commissioner ɗin sanda ya bayar na saka kyamarorin CCTV a kowane hotel.
Hakika wannan yunkurin ya taimaka wajen kamo mai laifin.
Ku tsaya. Idan Gracious ya yi amfani da ATM ɗin su bayan ya kashe su, babu wani video daga ATM ɗin da ke nuna faruwar haka? Kuma babu wata hanya da 'yan sanda za su bibiye shige da ficen kudaden daga asusun bankin?
Ba mu da tabbacin idan 'yan sanda sun bibiye hada-hadar kudade daga asusun bankin mamatan. Amma fa haka ne kuma ba mamaki da sun kamo shi tuntuni.
Amma bai kamata a ce Nimi ta boye gawar da aka tsinta a hotel ɗinta ba. Da a ce ba a sake ganin wata gawar da bayan kisan Patience Hamo. To da tuni Nimi ce ta yi duk kashe-kashen. Allah dai ya taimake ta amma bata yi daidai ba.
Tabbas aida tuni Nimi ta taka sawun barawo. Domin kuwa dukkanin laifukan kashe-kashen da Gracious ya aikata a kanta za a cibga su.
Mun sha faɗa a wannan shirin cewa rufa-rufa wato ɓoye wani laifi da aka yi ya fi aikata ainihin laifin muni. Abu mafi mahimmanci a nan shine bai dace a ce Nimi ta yi yunkurin ɓoye gawar ba kwata-kwata.
Wai kuna ganin masananmu suna yin kokarin wajen gano dalilin da ya sa Gracious ya aikata waɗannan munanan laifukan?
Gaskiya ne. Kuma ba mamaki akwai waɗansu abubuwan da za su koya ta hanyar nazartar zukatan masu aikata kisan gilla barkatai irin Gracious domin gano musabbabin da ke sanya su aikata hakan da kuma gano hanyar da za su bi domin su kare faruwar hakan nan gaba.
Ina fata masana kimiyya a Najeriya za su iya karkokarin su wajen nazarin Gracious da sauran mutane irinsa masu aikata kisan gilla, domin wannan ilimin ba karamar gudunmawa zai bayar ga dukkan al'umma ba,
kuma hakan zai bayar da dama da za a iya ceton rayuka da yawa. To masu sauraro, ku kasance tare da mu a wani zangon domin ƙara ci gaba da samun dadaɗan labaran True Crime Niger. A zango na gaba, ba labaran Najeriya kadai za mu nishadantar da ku da su ba. Za mu kawo muku labarai daga bangarori daban-daban na ƙasashen Afrika. Amma kafin nan, ku kasance cikin tsaro da kula.
Da aminci.
Sai mun haɗu a zango na gaba. A kowane lokaci, muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081-82-301-4. True Crime Niger production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri, Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗan shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. A yi sauraro lafiya.